بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مماتا وانا غري من البركة بركة من مدى السبام بركة مدى رساكي كسنشي و وانا makaranta da darussa da muke gabatarwa a watan Ramadan don iyaye mata kadai a yau 11 ga watan Ramadan shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Za mu ci gaba da darasinmu da muka saba muna gabatarwa. In za ku yi tunawa a karatunmu na baya, muna magana a kan waɗannan abubuwa ne suke sanya mata su shiga wuta. Waɗannan abubuwa ne suke sanya mata su shiga wuta. Mun tsaya a kan annabimanci. Allah ka tsare mu da annabimanci. Muka ba ku kissa da malamai suka ambata na sharrin annabimi. Wannan yaro bawa da aka saye shi, mai gidansa ya saye shi da farashi mai sauki, ga kyan halitta, ga ainihin wato arha, ya ɗauke shi ya kai shi gidansa, ya haɗa shi da matarsa. Daga baya yaron nan sai da ya zama sababin mutuwar matan da mai gidan gaba daya, kuma ya sababa yaƙi a tsakanin dangin mata da dangin miji saboda annabimanci. Ashe zai iya yiwa yaron gidanki ya zama annabimi ya haɗa ki da mai gidanki? Sai kuma hankali dangane da yaran gida, a sa ido a kansu, a lura da su. Akwai yaran gidan da suke samun shiga a wajen masu gidaje, sai su ɗauki wannan dama su yi ta yaƙar matan gidan. Ke kika taimake shi, kika matso da shi, kika masa hanya, ya samu karɓuwa a wajen mai gidanki. Amma yanzu ya juya, shi zai ɗauki makami ya yaƙe ki, in ba sa'a ba ma ya kashe miki aurenki ya kore ki daga gidan. Kina nan kin buɗe baki, baki san me ke faruwa ba, baki san wainar da ake toyawa a gidanki ba. A hakikanin gaskiya ilimi daɗi ne da shi. Duk wanda ya ilimi zai samu sauƙi a rayuwarsa. Wanda kai zauna cikin jahilci baya lura da abubuwa, to tabbas zai wahala, kuma za a wahala da shi. Yanzu kun ga wannan da yake ɗabi'arsa ce ta annabimanci, haɗa wuri, ka cire wani abin ka samu malam. Haɗa wuri, duk wanda ya zama ɗabi'arsa ta annabimanci, to ɗabi'a ce ta haɗa wuri, ta tada hankali. Yaro a gida ya ƙulla alaƙa da mai gida, alaƙa ta sharri, alaƙa ta fasad, ita take ciyar da shi, ita take taimakonsa. Amma ku duba makircin da ya ƙulla mata, yaje ya ce mata ai mai gidanki baya son ki, yana ma neman ya auro wata ya kore ki, ina ba ki shawara ga abin da za ki yi wanda za ki magance wannan matsala, ki samu ki mallake shi, kuma da zai miki wannan abun ba, kaza 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 kaza, duka dai ya gaggaya mata har da cewa ta ɗauki aska ta yi wa mijinta aski, ya sake komawa sama da annabimanci wajen mijin. Ya ce to matarka ba ta son ka, ta shirya za ta kashe ka, kuma tana da ma aboki da take soyayya da shi, aure shi za ta yi, ta rabu da kai. Kafin nan kuma zai ta kashe ka. amma in kana so ka gaskata zance na kadan kwanta kai bacci baccin ƙarya zaka ga ta tashi da daddare ta zo da wuka ko aska zaka yanka ka haka aka yi yayin baccin ƙarya sai ga mata ta taho da aska zaka yi mai gidanta aski ta fada tarkon annabi ne yana ganinta da wannan wuka sai ya ce to kafin ki kashe ni bari in kashe ki ya dauki wukar shi ya yanka ta tilas ya kashe ta danginta suka dawo da safi aka zo aka ganta a kwance jina-jina su ma suka ce ba su yarda ba suka kashe miji dangin miji su ma suka ga an kashe musu dan uwa suka ce ba su yarda ba aka dau makami aka fara yaƙe-yaƙe duka mutum ɗaya annamimi ɗaya to haka annamimi ya take haka annamimi yake shi yasa ake ta faɗa mana manzo Allah yana cewa annamamu la yadkhulul janna mai annamimanci babu shi ba gidan aljanna saboda muguwar sana'a ce sana'ar haɗa wuri sana'ar haɗa mutane ya ke yar uwata musulma a matsayinki na mace ki sani cewa wannan haja ta annamimanci tana karɓuwa da yawa a cikin duniyar mata ziga miji da 'ya'yansa ziga miji da kishiyarsa ziga miji da ainihin wato iyayensa raba miji da uwarsa ya daina mata hidima saboda annabimancin ki to idan labarin annabimanci ya zo miki ya kamata ki yi na farko dai malamai suka ce karki gaskata wannan annabimin saboda fasiki ne mardudul khabari ne fasiki ba a karɓar zancensa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da za ki binciken za ki tarar ƙarya ne yanzu wannan mata da ta yi bincike a kan abin da aka gaya wa mijinta kin ga da wannan masifar ba ta faru ba da mijin ya yi bincike da wannan bala'in bai faru ba to in an kawo miki annabimanci to ki bincika kar ki gaskata da farko ki fara bincike na biyu duk annabimin da ya kawo miki ko annabimiyar da ta kawo miki annabimanci kafin ta tashi a wurinki ki mata nasiha kuma ki nuna mata wannan mummunan aiki ne ko da ku da gaskiya ta zo miki na uku ki nuna wa mai annabimanci cewa Allah yana fushi da shi baya son sa kuma lalle daga cikin azaba da Allah yake wa bayi akwai masu annabimanci na hudu kar ki yadda ki kullaci wanda aka dauko miki zance a kanta wanda aka yi annabimancin aka hada ki da ita sai kin tabbatar kuma binciken iya abin da zaki iya yi zaki karki sa abin a ranki ya dame ki in kin bincika kin gaba ki tabbatar da abin da aka faɗa ba to ki ɗauka lafiya ake zaune babu abin da ake tsammani din na biyar ke sannan kuma duk abin da annabi mai zai gaya miki ko annabi mai za ta gaya miki karki ya nuna kin yarda da ita a gabanta kuma karki ɗauki wannan annabimanci ki je ki yaɗa shi a gaba saboda wallahi yawanci annabimanci ƙarya ne Allah kiyaye mu so yanzu in kun fahimce ni yin annabimanci yana daga cikin dalilai da sababbai da suke sanya mata a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu abu na gaba cikin makullai da mata suke buɗewa da kansu su shiga jahannama shine annushuz shine taurin kai da kangare wa miji na ce taurin kai saboda akwai mata masu taurin kai ko kan rago bai kai kansu tauri ba taurin kai ba sa jin magana ga girman kai ga taurinsa ga nuna isa shine adamu ta'atil mar'a li zawjiha mace da take ƙin bin mijinta a kan abin da yake wajibi ne a kan ta tabe shi mace da take ƙin bin mijinta akan umarnin da ya mace ba saban Allah ba. Shi sa Allah ya yi bayanin mata masu kangara a cikin Qur'ani, masu fandarewa miji. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah ya ce matan da aka fahimci masu taurin kai ne ba sa bin miji a yi musu wa'azi, masu fandarewa miji a kibin abin da ya ce a yi, a aikata abin da aka ga dama a gida, ko yana su ko baya su, ko ya yadda ko bai yadda ba. Allah ya ce ku musu wa'azi, a faɗakar da su, a nuna musu Allah. Allah ya daɗa cewa a ƙaurace musu, in an musu wa'azi ba su bi ba, to a ƙaurace musu a shimfiɗa. Miji yana tare da matarsa a shimfiɗa, ya juye baya ya rabu da ita, ta sa kanta gabar, ya sa kansa yamma, ya rabu da ita. Idan aka yi haka ta yi taurin kai ta ƙi, wadri buhunna, Qur'ani ya ce to a ba su kashi a jake ta, amma annabi ya ce duka ba na karye kashi ba, duka ba na fasar jiki ba. Dukan karye kashi, dukan fasar jiki, dukan illata mutum, annabi ya hana, ya ce masu dukan matansu a cikinku ba su ne zaɓaku ba. Da haka annabi ya hana wannan abu. Amma na fandara a ladabtar da ita ba ne. In sun muku da'a, sun dawo, sun ɗau seti, sun da sun ƙibin Qur'ani, sun ƙibin hadisi, sun ƙibin ƙauracewa, in ta sha kashi ta yi da'a, to shi kenan sai a ƙyale su. Daga cikin fandarewa miji, annabi ya faɗa a cikin hadisi riwayar Bukhari da Muslim, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi. Duk lokacin da namiji ya kira matarsa zuwa shimfiɗarsa, ta ƙi ta zo, fa bata ghadmanun alaiha, ya kwana yana fushi da ita, la'anatul mala'ika hatta tusbih, mala'iku za su ɗine mata albarka har sai ta wayi gari. Hadisin Bukhari da Muslim. Akwai mijin da ya yi mun waya, yake gaya mun yana fatawa, ya ce shi dai ya rasa me yake damun matarsa, ba ta yi masa da'a, ba yadda ya isa ya neme ta a matsayinsa na mijinta na sunna, su yi alaƙa ta sunna, ya ce wala ba ta yadda ba. Yanga take masa ta kama mai dokoki na tashi hankali. Ya ce ya sha zuwa ya je fashe mata da kuka, shi ma da yake gashi gashi nan ne, amma ta ƙi yarda da shi. Wani lokacin kuɗi yake bayarwa, kuɗi kiji sai ka ce karuwa, kuɗi zai lalaye ba ta, in bai ishe ta ba ta ce sai ka ƙara kaza. Kuma wai da aure na sunna. Akwai wanda ya ce in na kuskura ban dawo gida da wuri ba ta yi bacci, to a wannan dare ne na haƙura da ita, don zan zo samu ta garƙame ƙofarta ta rufe, kuma ita ba a ƙwanƙwasa mata ƙofa idan ta yi bacci, kuma ba a tashi da. Ya ce ya zo ya ta jibgar ƙofar nan, wallahi ba ta buɗe ba. Wata ran ta ji an bugun ya yi yawa, ta zo ta yi wani irin tsaki a bakin ƙofa, me da Allah ka karame ni, kawai ta koma ta je ta kwanta. Ya ce haka ya je ya rarrabe ƴar katifarsa a wani guri, ya je ɗan jefa kafaɗarsa ya kwanta, ya kwana da baƙin ciki da ɓacin rai. Suna nan da yawa masu kafa wa mazajensu dokoki da ƙa'idoji a kan alaƙa ta auratayya, wallahi ba ki da wannan haƙƙin, ba ki da wannan haƙƙin, ba ki da wannan haƙƙin, sai dai in ba ki da lafiya kina da uzuri wannan karɓarɓe. Akwai masu yi wa mazajensu ƙaryar al'ada, idan ya ɓata masa rai, in za su yi alaƙa sai su ce al'ada take, dole haƙuri ya rabu da ita, kuma ƙarya take. Daga cikin nushuz fandare wa miji shine fandare masa a wajen shimfida da kuma kaurace masa a wani lafazin da cikin Bukhari da Muslim idza batat almar'atu hajira hajiratu firash zawjiha macin da ta kwana tana mai kaurace shimfidan mijinta la'anat hal mala'ika mala'iku sun tsine mata albarka kenan kina zaman aure in kin yi wasa tsinuwa za ki ta riskarki daga bakin mala'iku kin san ko idan mala'iku suka tsine miki Allah zai karba in dai mala'ika ya bude baki ya ce Allah ya tsine miki albarka to kin tsinu shi yasa zaki ga wasu matan ana zaman auren ba ta jin daɗi ba ta kwanciyar hankali ci kullun cikin bakin ciki kullun cikin tashi hankali kullun cikin bacin rai da ita da mijinta kuma haka za ta mutu cikin damuwa yanzu akwai matan da an mutu ana rabu da mijin ana uwa ka ubanka ba mamaki tsinuwa ce ta gama da ita ta mala'iku to ya kamata mata ku kiyaye a irin wannan zamani da ake cike da fitina zamanin mata masu fitina namiji ya fita waje ya je ya ga mata masu fitina da su musulmi amma kamar karuwai yanzu maza fa neman su ake wallahi mace sai ta rike wuta ta yi wa namiji waya sai ta yi shekaru saboda naci wato kafin ka samu dan adam mai naci irin mace wato za ka yi mamaki akwai wanda suke nace wa maza kika sani ko mijinki ya shiga cikin wannan layi kuma ki ƙaurace masa wataƙila mijinki yana haɗuwa da mata a gurin aiki yanzu ba za ki yaye masa damuwa ba ki kwantar masa da hankali amma kin ƙaurace masa ya je ya haɗu da matan banza a ofis ko abokanan aiki a ofis shedan ya fara ƙulla masa kaza ga 'yan mata nan suna ta yawo a titi kamar za su kai kansu su kasa a tebur sun yi yawa ga ƙarancin tsoron Allah ga ƙarancin kamewa neman mazan suke ruwa a jallo yanzu ba wai harka ce ta aure a zuwa aure ta abin nan ba a'a yaya za ta samu wanda za ta makalewa su je su yi ta yi ko ma dai yaya dai kawai shi yasa da yawa ake samun mazajen mutum yana da matarsa ta aure amma yana da 'yan mata a waje yanzu irin wannan ba za ki tuna mijinki ba kwanan nan wata ta yi min fatawa na gaya muku ta ce tana cikin baƙin ciki da damuwa mijinta neman mata yake cikin amsar da na bata na ce ke ma ki ji tsoron Allah wataƙila halinki ba ya da kyau wataƙila ba kya masa abin da za ki ɗauke masa kewa shi yasa idan mutum yunwa ta dame shi a gidansa ba ba shi abinci ba kin ga sai ya fita waje ya je nema to ba mamaki ke ɗin ma ɗabi'arki ba ta da kyau kina gana masa azaba a gida wannan yasa dole ya fita yake neman wasu matan na banza a'a wallahi malam ba haka bane kaza nace to wataƙila kaza ma ce ke dan bala'in kazanta ma yakan sa miji ya guje wa mace kaza ma komai naki doyi yake tun mokaranki in kin rataye rigarki ba za a iya bi ta gurin ba yanda kika san daddawa ne sabuwar abunan fitowa saboda bala'in kazanta da datti cikin ɗinki datti ɗakin kwanciyarki datti kayan sakawanki datti komai baki da tsari akwai matan da suke ballaga rane watsattsiya haka ba su da kimɗi kwata-kwata irin wannan in ka ganta sai ka ce yaya mijinta yake da ita ba za ta gani ba babu wani abin sha'awa a jikinta to yaya miji zai ji daɗin rayuwa da ke ba dole ya je sha'awar wasu a waje ba kin sa shi ya aikata haram a dole so kuma kuna da laifi wata kuma ta sani cewa tana da wasu ɗabi'u da suke sa mijinta ya guje mata ɗabi'a ta masifa da faɗa mai gida ya dawo yana dawa an turɓike masa fuska sun da zuwa baki a murkuɗe sai ka ce bakin alade wani fau haka ya za a yi mai gidanki ya dawo kina murkuɗe mai kina murguɗa masa baki wai dan kar a ce ba ta ce sun da zuwa ba billahi alazim haka za su wuce mai wannan sun da zuwa tana burtuke fuska yaya namiji zai ji yana tunanin ya zo kusa da ke to wannan in ka ci sa'a ma an maka sun da zuwan kenan ba sakin fuska kwata-kwata ba walwala mai gida ya dawo gidansu ya same matarsa kamar an mata bisharar mutuwa kamar uwarta ce ta mutu kuma ita kullum haka take ba sakin fuska ba wasa ba dan barkwanci ba daukewa miji cewa ba a zuwa kusa da shi ai masa dan abin da zai ji dadi haka ake zaune musamman matan da taga ta fara tara yaya da mai gida daman duk matan da duk mai gidan da yake da mata ta tara yaya da yawa da shi wato in ba matan nan mai tsari bane zai ji jiki wannan miji saboda gani take ta gama da kai kawai ba yanda zaka yi da ita da ka daga hannu zaka sallame ta akwai yayanta sojojinta za su yaƙe ka saboda ka taka fu a gida wata tace tabbi tabba sai dai a saki wata wallahi ba ni ba mu kan ai mun ka ba ai mun ka fu ashe yaya ta zuba wajen goma sha eh ta kama jari saboda ta san bai isa ya sake ta ba saboda wannan tarin yaya wani kuma ya ce in yaya ɗari kika tsankishi billahi lazimu sai na kore ki akwai namijin da shi ba ruwansa da wani tarin yaya sallaman ki zai kawai to ku ji tsoron Allah ku kyautata alaƙanku da mazajenku ku yaye musu damuwa ku faranta musu kuma kar ki taimaka wa mijinki wajen ya je ya zina a waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lafazin ya ce wallahi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa babu mutumin da ma min rajulin yadu umra atahu ila firashiha babu mutumin da zai zo ya kirayi mace a shimfidarta ya neme ta fataba alaihi ta kita je wajensa ta kita yadda da shi illa kana alladhi fi samai saqitan alaiha face ubangiji ne yake saba wallahi sai ya fushi da ita hatta yarda anha zawjaha Allah zai ta fushi da ita sai mijinta ya yarda da ita saboda kula da haƙƙin miji aka ce ko azumin nafila bai halatta ki ba sai kin nemi izininsa la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wa la ta'zan ta'zan fi baitihi illa bi idnihi bai halatta ga mace ta dauki azumi ba mai gidanta yana gari bai tafiya ba azumin nafila sai ya ba ta izini wannan Imam Bukhari ya rawaito hadisin riwayar Imam Abu Huraira yace kuma kada ki yadda ki shigo da wani mutum a gidan mijinki in ba da izininsa ba ko kaninki ne kuwa sai mai gidanki ya yadda dan akwai kanne fitinannu akwai matan da zaka suna jawo maza gida ba a shigo da wani namiji gidan mutum sai da izininsa ya ko iyaye na mata manzo Allah kai yace karki izini ki shigar da wani mutum gidanki gidan mijinki sai mijinki ya yadda ya amince wani ya je ya tarar da wani kato kaya guda a gidansa yace ke wannan kuma waye sai yace friend dina ne abokina ne tare muka yi NCE da shi Allah ya sauke duk matar da ba ta da addini to za ta ba wa mijinta wahala kwarai da gaske duk matar da ba ta da ilimi ba ta je makaranta ba mijinta zai ɗanɗana kudinsa a hannunta Allah ka gyara marhalinmu to akwai wanda ba za a shigo da shi gidan ba amma za a yi alaƙa da shi ba za a shigo da namijin gida ba amma yana nan a cikin waya kana ganin matarka kamammiya ce mai kimtsi ne amma wayarta a cike take da wayoyin mazaji wani ma mijin wata matar ce Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wata riwaya riwayar Imam An-Nasa'i a cikin Isharatul Nisa ya rawaito cewa Allah baya kallon macen da ba ta gode wa mijinta ko ba ta wadatuwa da shi inna Allah la yanzuru ko la yanzuru Allah ila imra'ati la tashkuru li zawjiha duk matar da ba ta yi wa mijinta godiya ba ta nuna masha Allah a cikin ni'imar da aka yi mata to Allah ko kallon ta zai bar tashin kiyama hadisin Imamu An-Nasa'i wannan shine ake ce da shi mai butulci ka gama wahala ka gama hidima ka gama duk abin da zaka yi wa mata amma wallahi ba za ta bude baki ta ji ta gode ba ba ta da godiya ba ta san godiya ba maza suna kuka da ku din hidimar da za a yi muku insha Allah ba lalle ku iya bude baki ku ce Allah ya saka da alheri ba saboda ita mace wani lokacin gani take mijinta wato kamar wani bawa ne aka zo aka ajiye mata kawai sai ta bautar da shi dan haka mutum ma ta ce ta gode saboda ya mata hidima wallahi ba za ta fada ba wani ya kawo an karba an ajiye ba a ce komai ba ya aiko kaza ba a ce komai ba ya buga waya yace wai ni baki ga na aiko da kaza bane tace eh na gani me shi so yake a ce Allah saka da alheri ai mai addu'a amma da yake bata samu tarbiya a wajen iyayenta ba na faɗi wannan ne saboda ku gane wallahi ku iyaye mata kuna da illoli da yawa ta yadda kuna girke yara ƴan mata ku mai da hankali akan gina musu gangan jiki da kwalliya da ado da nuna su kaza ne amma ba ku koya musu tarbiya da sanin girman miji da sanin ya kamata yarinya ta zo miji ta mata hidima ba za ta iya bude baki ta ce Allah saka da alheri ba ya siyo ya kawo ba godiya ya siyo ya kawo ba godiya yaushe gobe za ki ce ya kawo ya ce zai kawo wallahi wani zai kawo abin ya ce ya kwammace wanda ya aika gidan makota ya samu lada cikakke a kan ya zo ya kawo wanda yake yana cike da baƙin ciki tamfaci abinci ne taimako ne ko miji ya zo ya yi wa iyayenki hidima ya kashe wa iyayenki kuɗi amma wallahi ba za ki iya buɗe baki ki ce Allah ya saka na ji daɗi ka taimaki mahaifiyata Allah ya ba albarka na ji daɗi ka taimaka wa babana ba wallahi ba za ki yi ba iyayen naki ba su gode ba ke ma da yake kayan banza ne ba ki gode ba daman duk haka ku a ɗaukar ƙari su ba su san mutunci ba ke ma ba su san mutunci ba da haka gobe idan ya zo taimakon ba zai kai gidanku ba duk da cewa ɗan adam ana so ya yi abu saboda Allah ba dan a gode masa ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura amma annabi yana cewa yana da kyau man la yashkuri nasa la yashkuri Allah wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba da haka ɗabi'ar ku ne mata butulci da rashin cewa Allah ya saka da alkhairi idan an muku hidima amma wallahi ko ruwan sha mai gidanki ya kawo miki a duba wutan nan mala an ga tsaya kuna tsaye yalla ko ruwan sha mai gidanki ya kawo miki wallahi ya kamata ki ce Allah saka Allah ya albarka amma wata daga mai gidanta ya kai uwarta makka ya kai ubanta makka ya kai ƙannanta makka ya yi hanyar aiki wa ƴan uwanta da ɗan ƴan uwanta da yayan ƴan uwanta da abokananta da danginta amma wallahi ba ta taɓa buɗe baki ta ce Allah ya biya ba to annabi ya ce Allah ba zai kalli irin wannan mata mai wannan ɗabi'ar da take da butulci ba gabar magana ta gaba abin da ke kai mata wuta da yawa shine kasratul kalami surutu tar 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 ta 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 bakinki kamar aku ba kya iya shiru maganganu na banza ke ba salatin annabi ba ke ba zikiri ba ke ba karatun qur'ani ba ke ba istighfari ba duk wannan ba ki iya ba amma kin iya gulma kin iya surutu kin iya kaza kin iya kaza kin iya kaza aka ce kasratul kalami min mafatihin nari yawan surutu daga bakin mata surutun da bai da amfani kasratul qili wal qal fil mubahi wal haram yawan ce ni na ce yau a faɗa gobe a ce a cikin abin da yake na halal da na haram wannan kofa ce ta wuta ga mata wallahi kalma ɗaya mace za ta iya buɗe baki ta faɗa wannan kalmar ta gangarar da ita zuwa wutar jahannama manzo Allah yake cewa innal rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhati Allah mutum yakan iya zuwa ya yi magana kalma ɗaya ta fushi za ta fusa ta Allah bai damu ba na yin ƙila habalan bai damu ya yi wannan maganan ba bai sa ta a cikin lissafi ba amma ya huyi bi hafi jahannam wannan kalmar ita kaɗai sai ta kai shi wutar jahannama hadisin imamu al-bukhari Allah ya masa rahama kenan ki kiyaye harshenki ki nesanci gulma ki nesanci zaman hira da surutu da ƙawaye musamman maganganu na batsa da wasu mata sun kware akan harkar batsa kiganta kamar mumina amma wallahi in suka zauna da kawayenta bakinta bai da tsarki kalma daya ashe za ta yi samu tun a jahannama bare kuwa kalma daya za ta iya jefa mutum ya shiga wutar jahannama Allah kare mu so ana kira ga iyayen mata musulmi su rinka tunani akan zancen da za su furta su tauna shi kafin su fake shi an sha zuwa mace ta faɗi kalma ɗaya ta tada ƙura a unguwa guda ta faɗi kalma ɗaya wakishiyarta ta kashe mata aure ta faɗi kalma ɗaya wa uwar mijinta wata fa ana faɗa fa cewa ta yi wa uwar mijinta karuwar banza a'udhu billahi min shaitani karuwar banza ta haifa miki mijin banza kenan yanzu irin wannan kalma in ta kuskura ta faɗa a gaban wani namijin mai zuciya ai sai dai ta ji haƙwaranta na gaba sun gama zubewa gaba ɗaya kowace mace in za ta yi magana ta rinka duba bakinta in alheri ne ki faɗa in sharri ne ki shiru duk zancen da ba alheri ba ne ba sharri ba ne to a shiru ba shi kar a faɗa so da Allah a kame baki ga iya baƙar magana a gurin mata yanzu nan suna zaune da ƙawarta suna hira za ta yarfe sai ta jefa wata magana ashe bakar magana ne ta jefa wa abokiyarta ne yanzu fa har a status fa ake faɗan bakar magana fa status na WhatsApp idan mutum yana so ya zagi wani ko tana so ta zagi wani tunda ta iya bakar magana sai ta rubuta ita kuma wacce ta je ta buɗe status ɗinta duba baƙin ciki ya ishe ta wai makircin ya isa bai isa ba kai a yi da baka da baka har sai an tura shi a duniya ga habaici ba a san habaici duk wanda ka yi masa habaici ka tsokale shi duk wanda ka masa habaici ka gaya masa baƙar magana ba zai ji daɗi ba Allah ya gyara mana halin mu abu na gaba da yake jefa mata cikin wuta Allah kiyaye mu shine harkan mutuwa idan an yi mutuwa ana samun matan da suke irin kukan kera ɗin nan ihu da dukan fuska da faɗin maganganu wayo Allah na shiga uku yau wance mutuwa kika yi kin tafi kin bar mana masifa to wance shikenan mu kan mun mutu tunda kika mutu ai ƙarya kike akwai Allah ai kowaye in ya mutu wallahi baka mutu ba saboda akwai Allah Ar-Razzaqu Dhul Quwwatil Matin shine yake azantawa ya gari guna idan an yi mutuwa wannan duk dabi'u ne na matan jahiliya amma yanzu wasu matan suna yi ya gari ga ya gari ga kyakketa ta buɗe gashi a cire kai a ta kaɗa kai saboda an yi mutuwa don ta nuna damuwarta adawa bi da'awar jahiliya faɗin maganganu na banza na irin matan jahiliya Allah tabaraka ta'ala daga harshen annabi ya hana waɗannan abubuwa gabaki ɗaya annabi ya ce akwai abubuwa guda biyu kafirci ne a tattare da mutane isnatani huma bin nasi kufrun at-ta'nu fi an-nasabi wan-niyahatu 'ala al-mayyiti hadithin imam muslim suka a dangantakar wani gafara da Allah yar mahauta subhanallah gafara da Allah yar maharba gafara da Allah wanda ba a san asalin ki ba wannan suka a dangantakar mutum gafara da Allah wanda uwarki ma yawon banza sai tai aka same ki wannan kafirci ne karki yadda fushi ya saki bude baki ki ga yawon ƙarƙoki irin waɗannan kalmomi wallahi sai an ga yawon ƙarƙoki wallahi sai an ga yayan ki ko yarfe alhamdulillah ni dai ba a kasuwa aka samu cikin ciki na ba to abinda take nifi ita aboki yar jayayyarta ai uwarta a kasuwa ta je aka yi mata ciki alhamdulillah ba taba kama ubana da satar akuya ba to ashe tana nufin waccan ubanta barawon akuya ne yarfe abubuwa ga sunan wato bakar magana a bakin mace ba magana lillahi alazim koma ta kace ta aure idan ba ka yi da gaske kana da matsayi a wurinta ba in ta yi kwance-kwance ta yanka maka bakar magana sai ta tayar maka hawan jini wani ya ce wallahi ni duk ranar da na ciro maganar ta gaya mutum ba na iya bacci ta yanka shi iya yanka ya ce gwanda ta sa ni ta samu tsumagiya ta mai shegen duka shi ya fi a kan bakar maganar ta gaya mu wata mabakinta kore za a iya ka ce wallahi wasu Allah ya ba su kaifin zance na sharri amma da gagi sannan kuma yin kuka idan mamaci ya mutu kukan doke-doke kukan zage-zage ya gariga tsintsinka wuya tsintsinka sarƙa gashi nan dai wai saboda uba ya mutu ko uwa ta mutu ko ƙani ya mutu ko miji ya mutu yasa manzo Allah ya faɗa a hadisin da Muslim ya rawaito shi duk mace mai irin wannan kukan kiran da wannan ife-ife idan bata tuba ba ta mutu a wajen Allah sai an sa mata wato riga ta wuta rigar kwalta a cikin wutar jahannama Allah ke yasa annabi ya ce laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya duk wanda aka yi mutuwa ya yi ta marin fuskarsa ya yi ta marin fuskarsa ya yi ta marin hancinsa yau dai mun gaba da jarabawa wannan abu ya kamata a ce mai yake ba duk wanda aka yi masa mutuwa ba nan ba ne wannan abu ne ku ce ya kawo mana ɗayan mai da shi mana duk Allah ya bai da ke duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a yake da irin wannan hali na dukan fuska ya gariga faɗin maganganu na jahiliya annabi ya ce baya tare da mu kwata-kwata kuma abin tausayi duk mamacin da ya mutu idan bai yi wa iyalinsa tarbiya ba suka yi ta masa wannan koki-kokin sai azaba ta same shi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi ana yi wa mamaci azaba a cikin kabarinsa saboda kukan da aka yi masa hadisin Bukhari da Muslim duk wanda ya bari ya mutu ko ta bari ta mutu aka yi wannan efe-efe da doke-doke kamar yadda da a jahiliya wasiya ma suke cewa lalle fa in na mutu a yi kuka a yi taron kuka ƙwarai kuwa a jahiliya har wasiya suke bari in sun mutu a yi taron kuka har gayyato masu iya kuka ake wata in an yi mutuwa in an gayyato ta za a biya tun daga ƙarshen layin za ta ƙwalla ihu warcar ta yi ta ihu ta yi ta bala'i ai biyanta kuma ake yi to irin wannan Allah ya ce annabi ya ce masu yin wannan su tabbatar suna ganarwa mamacin da ya mutu azaba a kabarinsa duk mamacin da ya mutu in dai aka yi masa wannan kuka kafin ya mutu bai hana ba ko bai yi wa iyalinsa tarbiyyar kasu wannan abun ba to lalle sai an yi mai azaba idan an faɗi maganganu a kansa annabi ya ce mala'iku za su tashe shi a kabari su ce masa wannan abin da ake faɗa a kanka haka kake suna masa adawa to Allah kiyaye wannan yana daga cikin laifuka da mata suke yi sannan laifi na gaba shine giba yi da wani a samu wuri a yi ta zagin ƙawa ba ta nan a zagi abokiya wayar kawai za a cin nan yau ba shi san ba in yayi lalace sai a kawo a zagi abokiya a zagi ƙawa a zagi uwar miji a zagi waye ba ta nan duka wannan shedanci ne kuma Allah bai yarda da shi ba menene giba zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abinda baya so wani abu ne da ka san baya so sai ka ambace shi da shi batanci kenan to wannan haramun ne ko kishiya ko ya ko uwar miji ko aboki ko makoci ko dan uwa ko ma waye indai za ki zauna kina yi da shi to kina tara wa kanki tarin zunubi ne manzo Allah ya ce a tadruna mal ghiba ko kun san me ghiba yi da wani suka ce mun sani ba sai annabi ya ce zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wani ya ce ya rasulullahi idan abin da na faɗa yana yi fa afara'aita in kana fi akhi ma aqul yace idan ka fadi yace ya manzo Allah idan na fada abinda kuma mutum yana yi fa yace in kana fihi ma taqulu fa qad tabtahu koda abinda yake yi ne ka fada baya nan to kai mai yiwa idan kuma ka fadi abinda baya yi kuma baya nan fa qad bahattahu ka masa ƙarya iftaraita alayka yana shine al-bukt wannan hadisin bukhari muslim suka rawaito shi to wannan kanda man kasuwa ce babba wanda mata suke cinta ta yi da mutane ana zaune a rumfa ɗaya in Allah ya sa da za a rinka nuna wata ana zaginta idan an je gidan biki aikin kenan in aka samu miji ana soyayya da shi aikin kenan a yi ta zagin mutane a gaban miji a ɓata kowa sai ita Allah ce wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh kada ɗayan ku ya rinka cin naman dan uwansa kada ɗayan ku ya rinka gibar dan uwansa yanzu ɗayan ku zai ji daɗi ya ci naman dan uwansa yana raye ka ci naman dan uwanka yana raye zaka iya to idan ka yi da mutum kamar namansa kake yanka yana ɗanye kana ci wannan da kike zaginta ta wuce kin zage ta ta zauna kin zage ta bai da bambanci da an yanko miki danyen lamanta kin cinye manya kawai to ya ake tuba daga giba na farko ka samu mutumin da kai da shi ka ce masa kai da shi ya yafe maka idan babu fitina da za ta iya haihuwa bayan wannan din malamai suka ce daga cikin hanyoyin tuban giba ka daina yi ɗaya kenan kuma duk inda ka je ka zagi mutum to ka canja ka je ka yabe shi a wurin kin je kin ɓata ta a wani wuri to ki je ki yabe ta shi ma hanyar tuba ne ko kuma neman afuwa wancan na miki laifi da Allah ki min afuwa me kika min a ke dai ki yafe min kawai na dai miki laifi shi ma wannan hanya ce ta tuba ko ka yabi mutum kamar yadda na faɗa ka faɗi alheri a kansa amma akwai lokacin da aka halatta yin giba hali na larura an halatta a yi da wani kamar misali idan wani aka ga yana zaluntar mutane zalunci macuciya ce ko mai cuta ne to wannan dan an faɗi cutar da yake yi ba a yi giba ba larura ta sa ana faɗa ne dan yaya za a yi a magance shi at-tadhallum wannan to ita ma dai ba ta yi hanya wannan abun ba daga amplifier nan ba ne ko na'am babu ta sai wanda ya zalunci wani ko kuma idan ana so a kawar da wata barna wani yana wani ta'adi ko yana wata barna to ba laifi a faɗi laifin da yake yi ga hukuma ko a faɗi laifin da yake yi ga wanda za su iya gyara shi akan barnar da yake yi wannan shi ma ba giba ba ne haka in mutum ya zo fatawa ya zo zai yi tambaya akan abin da wani ya yi sai ya hikaito abin da wani ya yi to wannan shi ma ba giba ba ne ba haka kuma idan ana so a tsoratar da musulmi daga sharrin wannan mutumi to shi ma wannan ba laifi ba ne don an yi bayanin wato halinsa saboda mutane su guje shi haka duk mutumin da yake bayyana barna a fili ya bayyana ta'adi da barna a fili to shi ma wannan ba laifi ba ne don an faɗi halinsa da ɗabi'arsa don mutane su guje shi ko kasurgumin ɗan bid'a mai saba wa annabi mai yi wa annabi kishiya a addini shi ma don an yi bayani akan halinsa da ɗabi'arsa wannan shi ma ba giba ba ne kamar yadda malamai suke faɗa sannan kuma ana iya yin giba don nasiha ka yi bayanin halin wani a wani wuri din saboda babi na nasiha sannan kuma duk wanda ya zo neman aure sai aka faɗi munanan halinsa shi ma nan ba giba ba ne wani ne ya zo zai nemi 'yar mutane kuma yana da wani hali mara kyau to ka sauke masa inji halal ne ka yi bayani sosai akan cewa ne ai gaskiya halinsa bai da kyau kar ku yadda ku ba shi 'yarku yana kaza yana kaza yana kaza in dai bayanin halin mutum ne lokacin da ya zo neman aure an zo bincike in dai an yi bayanin mummunan halinsa wannan ba haramun aka yi ba daidai aka yi saboda Allah baya so a yi aure a je a dawo akwai mutane ɗabi'unsu ba su da kyau a lokacin wato harka ta rayuwar aure ba daidai ba ne a bar mutumin da yake halinsa ba ya da kyau ya je aure yarinya kilin yarinya mai tarbiya yarinya mai mutunci yarinya mai kunya yarinya yar arziki yarinya yar amana yarinya mai ladabi a je a hada ta da mutumin banza ba a san halinsa ba kuma ga wanda ya san halin ba a bari yayi bayani ba an zalunci yarinya kuma daga nan nake kira ga iyaye na mata wallahi duk yarinya budurwa da za ta yi aure kar ta kuskura ta je ta fada ta auri wani mutum ba tare da ta yi bincike ɗaka da waje akan shi ba ina shaida muku ina gaya muku da yawa daga cikin maza akwai masu yaudara khadda'un suna da yaudara akwai maciya amana kar ki yadda soyayya ta rufe miki ido wajen sai kin auri wani ki daina gaggawa sai na auri wani kuma idan tandaiki yake yi saboda soyayya in haɗi yake yake yi ya daɗa fitar da ke ya dawo da ke saboda soyayya wallahi ki bincike akan halinsa kuma binciken ba wai na abokanansa kadai ba a samu na gefe-gefe a unguwarsu a garinsu a wurin aikinsu a makarantarsu a cikin danginsa a cikin yan uwansa a cikin wanda ba yan uwansa ba sai kun tabbatar kun san halinsa kafin ku ɗauki 'yarku ku miƙa a kan wato a kan gare shi kwanan nan yau ɗin nan da safe aka tashe ni da wata waya mai marar daɗi wani aure ne aka zo aka yi ni ina cikin wannan harkar auren na ce ku yi bincike a kan mutumin nan yarinyar nan ta rufe ido ta ce ita sai shi kuma ni ne mai ɗaura auren na ce saboda yana da mota, yana da aiki, yana da kaza, yana da kaza. Nace na fahimci yaudara a tattare da mutumin nan ta hanyoyi daban-daban. Ga kaza, ga kaza, ga kaza. Aje a yi bincike. Ba na so ɗaura auren nan, aje a je ka dawo. Yarinya ta rufe ido, ta tada hankali iyayenta, kaza kaza, har aka fara juyawa malam baya so a yi auren nan. Nace a ba matsala, ku kawo goro da alawa. Yanzu zan ɗaure ki talau, tamau. Aka je aka kawo goro, aka kawo alawa, aka kawo sadaki. Muka ɗaura aure ne musu. Na'am. A kaka da keta mana kuma. A kar mu kalla wannan abin ta kuma ta gyara ba. Za ta ba da dama. Ya kamata a ce ana kawo standby. Na'am. To bari mu samu mu tsaya. Aka ɗaura aure. Nace a je Allah ke hanya. Sai gashi an bugo. Auren ya mutu. Dukka bai wuce wata ɗaya da 'yan kwanaki ba. Ya gama da ita, ya biya buƙatarsa, ya sallame ta kawai. An kashe kuɗi, miliyoyin kuɗi. An yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. So ba laifi ba ne idan mutum ya zo neman aure bai da hali mai kyau, ku yi bayani a kan halinsa. Ke kuma in ba kwaɗayiya ba ce ke, to in an gaya miki wannan halinsa bai da kyau, ki haƙura da shi kawai. Allah ke mana afuwa. Allah ka gyara halinmu, Allah ka sa aljanna ce makomarmu. Bari mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci, kuma injin namu yana ɗan ba da damuwa. Wani hazar ƙadar kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.